أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنجي إن هذا ما كنتم به تمترون سنوانا abun da kuka kasance fa kuna shakkan sa ne ya ku kafirai kafiran Quraysh da dukkan kafiran duniya. Wato za a ga musu kafirai yayin da aka sa su a wuta ana dan kana musu azaba. Za a ce to wannan fa irin abun da kuke shakkan sa ne a zaman ku na duniya. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. To al'adar Qur'ani idan aka ambaci mutanen banza da sakamakon su, Ubangiji ya ba mu labari filin kiyama akwai azaba zai yi wa kafirai idan suka shiga. Za a ciyar da su itacen zaqum. Ubangiji ya ce mana zaqum wato ice ne wanda yake kama da dalma, sannan wani lokaci ya zama kamar narkakken dalma. Idan dan wuta ya ci ya dinga yayyanke masa kayan cikinsa, sannan yana ci ana zuba masa kuma ruwa a tsakiyar kansa. To al'adar Qur'ani a zamanin mayakin Allah, lokacin da ake saukar da Qur'ani, idan aka ambaci irin wannan abubuwa na ban tsoro, to musulmai mu'minai sahabban annabi sai hankalinsu ya tashi, sai su hankalinsu ya tashi su ta tsararewa. To sai a sauko kuma da zancen mutanen kirki musulmai mu'minai da kuma sakamakonsu. Can an yi zancen mutanen banza kafirai da sakamakonsu da irin abincin da za su ci a gidan wuta. To kuma sai Allah ta'ala sai nan ya ambaci mutanen kirki mu'minai, yake innal muttaqina sanni masu tsoron Allah shi maqamin suna wajen zama aminin wanda yake amincece. Ma'ana sun aminta daga tsoron irin abin da ya samu kafiran nan a cikin wuta. Domin kun san zaman da ake a filin kiyama jama'a, shi dan aljanna fa wani lokaci in ya ga dama akan nuna masa wuta da yan wuta da abin da irin da irin azaba da ake wa yan wuta. Wanda dakin ka zaka iya bude talabijin kaga abubuwa da suke faruwa. In ana yi live aka sa kamar din an dauka ana watsawa kana iya gani. To kana gidan ka na aljanna, idan kana so kaga wani kafiri da yayin kafirci tsabaran kafirci a duniya kuma ya mutu yana kafirci, to zaka ce ni ina wani kafiri kaza wanda ya nuna kaman babu mutuwa ba tashi ba Allah ya mutu yana kafirci, ni ko ina yake yana wuta ko? To sai kawai sai a bude maka sai ka ga kafirin nan da kake zance ga shi a cikin wuta. Shi ne Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul Saffat. Akwai aboki da zai tambayi abokinsa, qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamin al-musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idha mana inna lamajirun qala hal antum muttaliquna fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala sallahi in shitta laturbi wa lawla ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin. Aboki zai tambayi wani abokinsa yace a ni ina wani a zaman duniya na sa'o masa nasiha ya shiga musulunci yake, na ce ya karɓi tauhidi yake, ina yake ne kan? To shi kenan ko sai a ɗauko masa kaman hoto ko kaman talabijin a nuna masa ga wanin nan a cikin wuta, kuma har su iya magana su ya su. Sai dan aljanna ya ce a tallahi in kitta la tujini, na rantse da Allah da na biye maka na yi irin abin da kai, da na yarda da abin da kai yarda da shi a zaman duniya, kafirci sako ƙaryata manzanni ni ma da ka halakar da ni. Saboda haka akwai communication tsakanin yan wuta da yan aljanna a lokacin da yan aljanna suka ga dama. Kamar yadda su ma yan wutan akwai lokacin da zai zamana suna kallon ni'imar da yan aljanna suke ciki. Shi yasa akwai lokacin da yan wuta za su nemi yan aljanna, ku dan ba mu ruwa mana koda kofi ɗaya mu sha, muna cikin zafi, muna cikin jin kishi, muna cikin yanayi. Sai yan aljanna su ce inna Allah harramahuma alal kafirina, a wannan abun da muke ciki, wannan ruwan sanyi, wannan jin daɗi, Allah ya haramta wa kafirai. Saboda haka ƴan aljanna suna iya ganin ƴan wuta, ƴan wuta suna iya ganin ƴan aljanna, kamar an sa wani abu ne ko glass
atsakani
ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin suna cikin aljanna wa uyunin aljanna da take da idan daniya na ruwa yalbasuna
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يبقون فيها بكل فاكهة عالمين
يلبسون أبنجي يكي سوى إن الجنة إن أنسى سوى أجد أجنسنا الجنة أقوي كاين دزاء تفاكد بسودة ودنن كايا يبدو موجم قواتي فأنتو في شدة في الزوجين تيلا ko ya saba alƙawari ko ya shiga alƙawari zai didin kama kayan ka tayin aljanna kayan da za a didin kama musu za su samu kaya a didinke in akwai teloli ma to na gidan aljanna ne an yi musu dinki sannan za a tufatar da ƴan aljanna yalbasuna min sundusi za a tufatar da su da sundus jamhur gaba ɗaya malaman tafsiri ba wanda yace ga ma'anar sundus dan da wanda shi gida aljanna yaje ga sundus din nan sai dai su kira shi da sundus dan aljanna za a suturta su za a tufatar da su da wani irin tufa sai su ce na sundus to sai malamai su yi tawayi da su ce wani abu ne mai tsananin yalki mai tsananin laushi mai tsananin sanyi amma ba wanda ya san hakikanin menene sundus din nan sai Allah ubangiji wato wani irin tufa ce ko tufa ne wanda ya kai mutuka wajen kyau wanda ubangiji ya ajiye shi ya tanada shi ne kurma wanda ya shiga gidan aljanna wa istabrak da istabrak shi ma istabrak sai Allah ya sa mu sai mu je mu ga istabrak da sundus mutaqabilina yan aljanna yayin da suka shiga gidajen su a gidajen aljanna mutaqabilina suna fiskantan juna wato a gidan aljanna haka za mu zauna kana kallo na ina kallon ka muna raha muna jin dadi da gidan aljanna kun san ba bakin ciki zan ganka zaka ganni zaka ga gidana zan ga gidanka amma ba zaka je haushi ba inna fika ibada a duniya to fa gidana zai fina ka a gidan aljanna to amma koda ka ga gidan nawa ya fina ka ba zaka ji haushi ba domin abin da yasa ake jin haushi a duniya akwai wani abu da ake kilansa gil akwai wani abu kwafi ha kawai zan ji ina jin haushin gazo da gidanka ya fina wa ko motar ka ta fina wani abu ne da aka sawa jama'a ɗan adam a cikin zuciyoyinsu a na fi ka arziki a ka fi ni kyau a wani abu dai haka na titi ko su ce ga ɗan adam yana ɗan jin wani abu to ɗan aljanna in za su shiga sai an cire wannan abu da yake jawo ƙyashin nan shine wani za'ana ma fi sudurihim min gilli za a cire wannan gilli a cikin zuciya to shi yasa ubangiji yake cewa yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin ay musu tufa a suturta su da sundus da istabrak ga su kuma suna fuskantar juna suna kallon juna suna hira su ya su a cikin gidan aljanna yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kazalika kama haka inji Allah ubangiji Allah zai kara wa ƴan aljanna wani abu shine wa zawwajnahum bihurin in ubangiji yake zamu aura musu mu aura musu mata waɗanda suke hurin in da larabci hur in aka ce hur in wato in aka ce mace ko yanzu ana iya siffanta mace wacce take da ido gwaggwaɓan ido mai ɗan girma sannan fari sal bakin baki kirin to sai Allah ubangiji ya nuna mana matayen gidan aljanna da zai aura wa ƴan aljanna siffan idonsu ido ne wanda yake mai ma'ana gwaggwaɓan ido sannan farinsa fari sal yake bakin baki kirin shi ne ma'ana hurin iri masu gwaɗin idanuwa su ne hurin iri wa zawwajnahum bihurin in ubangiji yace zamu daura musu aure da mata waɗanda suke farare masu manye-manye idanuwa sannan masu kyawun idanuwa sannan masu gwaɓaɓan idanuwa su ne hurin in yad'una fiha bikulli fashihatin amin ubangiji yake cewa ƴan aljanna in sun shiga gidan aljanna yad'una fiha za su dinga neman masu yi musu hidima a cikin gidajen su na aljanna wa yatufu alaihim wildanun mukalladuna akwai wildanun mukalladuna waɗansu kyawawan samaruka masu hidima wa ƴan aljanna aikin su su kai su komo suna yi wa ƴan aljanna hidima ubangiji yake samarukan nan kyawawa ne wa yatufu alaihim wildanun mukalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura waɗannan samaruka masu hidima masu ba wa ƴan aljanna ruwan sha masu ba su kayan marmari masu ba su abinci kansa inji Allah idan ka gansu sai ka dauka lu'lu'i ne wanda yake aka kankare shi aka goje shi yake kalli kan wadannan samaruka kenan dan uwa irin waɗannan ayoyi fa kwaitar da mu ake yin jin tsoron Allah duk abin da zai dauke maka hankali a zaman ka na duniya kai kokari wannan abu ka da ya hada ka fada da Allah idan ya zama na bai hada ka fada da Allah ba kai hakuri ka kauda kai to ga irin abubuwan da Allah ya tanada ya shirya maka in ka bi shi idan mata ne akwai mata kyawawa ba irin matan duniya ba waɗanda suke al'ada suke jinin biki suke shiga cikin suyuwarin hayaki suke da yawa da an dinga lissafawa kenan to kai ta'amuli da matan ka na halal a duniya duk abin da yake a haram ka guda in ka guda akwai waɗanda suke masu kyau shine za a yi ta sifanta maka yanda hankalinka zai kama don ka bi Allah ka je ka samu irin wannan sakamako mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana kwaitar da mu gudan matayen da ba na halal ba gare mu yake cewa idan mutun yayi hakuri da matayen banza na duniya Allah zai bashi matan hurul ain annabi yake cewa mace hurul ainu da za ta leƙo duniya da dummani mutanen duniya zai zubi gaba daya da za ta sa tafin hannunta a banga da rana za ta fito sai matar gidan aljanna sai daga cikin hurul ain ta fitar da tafin hannunta ita ma ta fito zuwa duniya ga hasken rana ga hasken hannun hurul ain hasken hannun hurul ain sai ya dusar da hasken rana so duk irin wannan kwaitar da mu ake jama'a mu ji tsoron Allah mu ji Allah mu ji tsoron Allah abinda muka gaza abinda muka kasa to kada mu manta mu roki Allah gafara da niyan ba za mu koma ba ubangiji yake cewa yad'una fiha bi kulli fashihatin amin in aljanna za su nema masu yi musu hidima su kawo musu duk wani abun marmari da suke so a cikin gidansu na aljanna sannan su aminina suna amintattu abinda sai aka kawo da cewa yan aljanna in sun shiga duk abinda suke so za su nema za a ba su kuma su suna amintattu duk ni'imar duniya yau in ka fi kowa kuɗi a duniya baka cikin kwanciyar hankali cewa wani abu ba zai iya biyowa baya ba abinda nake nufi ka samu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya duk jin daɗin da yake za ku tarar da wani lokaci gabansa na faduwa yana ganin abin babu tabbaci a ciki idan abun ya kai ya mallaki dukiyar da ba za ta ƙare ba ai wata ran yana zaune kawai zai ji wani ciwon kai ya kama shi sai ya zama ba jituwa ko ciwon ciki ya kama shi ko ya ci wani abu ya ci food poisoning sai an haɗa da su antibiotics sai ya je bayan gida zaman duniya babu jituwa in ka fi kowa kuɗi in ka fi kowa jin daɗi ko son jin daɗi baka yadda ka ce 100% kana cikin nutsuwa ba ko abinda ka mallaka tulinsa ko yawansa ya kai kana ganin kai da talauci har abada to baka isa ka ce ni da kwanciyar hankali har abada ba ai za ka shiga mota da kaga direba ya fara gengedi ya kai ta 140 sai ka wani irin tuki ne haka kana tunanin zai kai ka lahira za ka shiga jirgin sama da ka ji jirgi zai ya bugo jirgi wani lokaci sai ka ji ka luna zuwa kasa kaman abu ya bashi sai ka ji hankalinka ya tashi to a gidan aljanna ba wannan a amince kake a cikin nutsuwa ba abun da bai biyo baya amma zaman duniya babu tabbaci balle ma jama'a yanzu irin rayuwar da muke yi dinnan an kai gaba yanzu ba wani wanda zai ce mata yana cikin nutsuwa 100%. Kowaye in ka fita a mota a tsorace kake, in za ka shiga kasuwa a tsorace kake, in ka shiga masallaci ba wani lokacin za ka shiga sai an sa wani abu yana caccajewa saboda haka ana tsoron wani abu zai faru. To rayuwar duniya babu tabbaci a ciki, babu tabbaci, babu nutsuwa, amma zaman gidan aljanna akwai nutsuwa. Kuma kun san abin da ya jawo, dama manzo Allah ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin tashin kiyama wa annaha satakunu li ummati anmadun kafin tashin kiyama yalwan arziki zai yawaita a cikin al'ummata amma idan lokacin da arziki ya yawaita kaga mutum a gidansa yana da buhun shinkafa sama da 20 ko 30 nasa shi kadai yana da man gyada ko manja sama da galan ko garwa 40 yana in ka dinga lissafi take ta lissafi yana da shuga yana da kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zare kwanciyar hankali a cikin al'ummata gashi kana da abubuwan da ya kamata su baka nutsuwa su baka jin kwanciyar hankali amma baka da kwanciyar hankali to yanayin da muke ci kenan duk abin da kake da shi baka da kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali to zaman gidan aljanna akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali ubangiji yana cewa yad'una fiha bi kulli fakihatin aminina in aljanna suna cikin nutsuwa suna cikin aminci ba sa tunanin wani abu zai zo zai biyo baya ko a fitar da su ko abin da ake ba su zai kare a babu wannan tunani kuma babban abu shine da in an shiga fa ba a fita babban abu mafi kaiwa mutuka dai wa ɗan aljanna shine maganar khalidin fiha in ka shiga ciki ba za ka fita ba har abada to wannan abu shi yake komai dai Allah ya baka gidan aljanna sannan kuma in ka shiga ba za ka fita ba za ka dawoma to wannan abu ya yi komai dai domin ka san duk jin dadin ya ka ci akwai ran da zai kare to ran da ya kare din nan sai ka kawo baka taba jin dadi ba yanzu idan ka ci abinci ka koshi sai ka ci abinci ne daga yau ya kare gobe da jibi da zata ba abin da za ka ci to idan gobe da jibi da zatan nan yayin yunwa ya kama ka sai ya zama ka manta da ka taba koshi shekaran jiya da jiya to yana aljanna in sun shiga babu karewa jin dadi ne har abada sannan suna zaune a gidajen su na aljanna wannan yara kyawawa suna kai komo ko kun san mala'iku za su dinga kai komo a gidan aljanna kana gidanka na aljanna sai mala'ika ya zo ya yi maka sallama ya ce Allah ne ya suru shi zai gaishe ka Allah ya ce mala'ika ya je ya gaishe ka idan ka samu shiga gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wani rana daga cikin ranaku na duniya rana wanda a wannan rana akan samu dare washe gari shi a juma'a rana lalus kenan ubangiji subhanahu wata'ala yakan gayyaci ɗan aljanna zuwa fadarsa Allah zai kira ɗan aljanna a irin ranaku na alamin su je fadan Allah ga mu in Allah ya yarda a fadan Allah sai mu zauna muna zance da Allah dan kun san dan aljanna fa za su ga Allah a gidan aljanna manzo Allah ya ce dan aljanna ku dinnan mu'minai za ku ga Allah ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata yayin da ya kai 13 daren 14 ya cika haskensa to za mu halara a fadan Allah mu zance da Allah to maikin Allah yake cewa wannan halartan fadan Allah wannan zance da Allah wannan zama fadar Allah ya ma fi gidan aljanna dai Allah ba mu gidan aljanna Allah ba mu gidan aljanna annabi yace kai mamaki mutum ya daga hannu ya roki Allah wani abu ba aljanna ba ka daga hannu ka roki Allah wani abu ba gidan aljanna ba mamaki gare ka mamaki mutum ya roki Allah ya tsare shi wani abu ba shiga wutan jahannama ba Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah yake cewa la yazuquna fiha al-maut
la yazuquna fiha al-maut illa al-maut tadulu wa yaqimu ذلك هو الفوز العظيم فإن لما يتغراه بذلك لعلهم يتذكرون
Ubangiji da yake cewa yan aljanna in sun shiga la yadukuna fiha almauta ba za a dantsana musu mutuwa a cikin gidan aljanna ba illa almautata alula sai dai mutuwan su da suka yi mutuwa guda din nan wacce suka yi wato wannan mutuwa da za a yi a zaman duniya ita kadai ce mutuwa in an mutu shikenan in ka shiga gidan aljanna kuma babu wata mutuwa face mutuwan da kai a zaman duniya din nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa waqahum ubangiji ya tsare su azabul jahim azaban wutan jahannama wannan duka fadlan min rabbika halala ne daga wajen Allah ubangijinka zalika huwa alfawzul azim mutum ya samu gidan aljanna Allah ya nesantar da shi ya tsare shi daga shiga wuta wannan shine alfawzul azim wato rabo wanda yake babba mutum ya rabauta ya samu babban rabo kenan fa inna ma yassarnahu bilisanika ubangiji subhanahu wataala yana zance da ma'aikin Allah yana cewa ya rasulullahi mun sauƙaƙe wannan alqur'ani a harshenka fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkaruna wataƙila su za su gargadu yayin da kake isar musu da wannan alqur'ani kake gargadi wa su da wannan alqur'ani fartaqib saurara wa waɗanda suka ƙaryata ka suka ƙaryata sa'an alkiyama ka saurara ka ga me zai faru da su nan da dan wani karamin lokaci innahum su murtaqibuna ai su ma wai abinda suke cewa suna sauraron halakanka suka bari abinda suke cewa suna jira ne mutuwa ta zo dauki annabi a zamanin sa wai mutuwa in ta zo ta dauke shi shikenan ta dauki annabi sun huta da da'awar da annabi yake yi sun huta da wa'azin da annabi yake yi musu sai Allah ya ce to ka saurara
kajira kai ma kajira halakan su su ma ai suna nan sun ce suna jiran halakar ka ne
wato suratul dukhani anan ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin riwayan Tirmidhi ya ce wanda yake yawan karanta suratul dukhani daren juma'a ubangiji zai gafarta masa zunubansa to sai mu koyi suratul dukhani kai ko yaji mu shiga cikin suratul dukhani sura
al-dhariyat makiyyah wa ayatu sura 30 ayah bismillahir rahmanir rahim amin تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
wannan sura da zamu shiga ita ce ake kiranta suratul jasiyah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana makka aka saukar da ita wannan sura suratul jasiyah idan da zaku lissafa zaku ga a jerin surori na alqur'ani ita ce sura na 45 tana da ayoyi 37 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim ha mim ubangiji shi yasa abin da yake nufi da wannan harfofi guda biyu tanzilul kitabi wannan qur'ani saukar da shi saukansa min Allah daga wajen Allah ne al-Azizi wanda yake magwayi a cikin mulkin sa al-Hakim wanda yake gwani a cikin yanda yake aikata dukkan ayyukan sa inna fis samawati wal ardi lallai a cikin yanayin samai da ƙasa la ayatin akwai ayoyi waɗanda suke nuni akan ikon Allah Ubangiji da kadaitakan Allah Ubangiji lil mu'minina amma sai ga mu'minai
wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun wa khilaqil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas samai min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kun ji dai nan Allah a farkon suran ya ce mana cikin halittan sama da ƙasa akwai aya ayar da take nuni akan ikon Allah aya mai nuni akan kadaitakan Allah Ubangiji amma sai mu'mini ne zai san haka ba kuma wannan kurun ba wa shi khalqikum haka a cikin halittan ku koyan adam yanda ainihin ku mani guda ne fa ya mai da kai mutum duk girman ka duki barka to wannan ma akwai wani abu da ke nuni akan girman Allah da kadaitakan Allah wa fi khalqikum haka a cikin halittan ku yanayin halittan ku ba kuma ku kadai ba wa ma yabussu min dabbatin da duk abin da Ubangiji subhanahu wataala ya halitta sannan ya tsaitsaita a bayan ƙasa na dabbobi la ayatu akwai ayoyi li qaumin ga mutane yake nuna masu yakini idan aka ce dabba da larabci ba kamar yanda kake zato cewa wai dabba ba duk wani halittan Allah sunansa da larabci dabba don Allah ya gaya mana wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وبنجي شيء هل تدك وتهل تأيك نسيكم يا هل تهل تنني بذروة هل تنن أقوم تفيها كنك أهو أبو داجو كما مو ينعدم أقوم ديك جاء دسيك زكا وما شجي ده سقواري أقوم ديك تفيها دك أهو أزو داهو بي تو دك أبن ديك دندك أباين كذا أبن ديك كي كوم ويك تفيها kosan tsaye su ma dabbobi ne tunda ai wani lokaci za su dira akan ƙasa ko akan wani abu wanda ainihin sa yake kafe akan ƙasa to haka duk abin da Ubangiji ya halitta na dukkan dabbobi gaba daya wa ma yabusu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun Allah yake cewa waqti yafil layli wan nahari da yanda Ubangiji yake sassaɓa dare da rana yanda dare sai ku ga dare ga dare yazo kuma ana nan ana cikin dare sai ku ga haske yana dan kullowa kadan sai kuma kaga dare ya kawo babu dare ma'ana haske ya shigo dare ya tafi ana zaune cikin haske kuma ana nan sai a fara shiga cikin duhu ma'ana haske ya tafi duhu ya dawo to da yanda Ubangiji ikonsa shine dare da rana suke sabawa wannan yazo ya kore wannan wannan yazo ya shiga cikin wannan wa ma anzalallahu min rizqin da abinda Ubangiji yake saukar muku na arziki fa ahya bihi al-ardha min ruwa wannan arziki da shi Ubangiji yake raya ƙasa ba da mautiha
bayan ku da kasar ta mutu domin arziki fa jama'a ku sani ainihin arziki ruwa ne shi ko ruwa ainihin sa daga sama ne shi yasa ma a yanzu zaman da muke idan waɗansu bangare a nan kasar mu suka matsa ai sai a ware saboda maganar arziki to ai muna da ruwa ko ba muna da ruwan sama ba mu Allah ya nuna mana ainihin arziki ma daga sama ne ma'ana wannan ruwa da kuke gani shine sababin arziki Allah ya zubar da ruwa gonakai su samu ruwa rafuka su samu ruwa koramai su samu ruwa da damina ayi noman damina sannan kuma rashi da ya taru a dibi wannan ruwa ayi noman rani da shi wa'ancan in sun ji ai kuma suna da ana musu ruwa to sai mu ji kuna da fili na noma kamar yadda Allah ya wadata mu ba mu arzikin filayen noma ba ku da shi mun ji kuna da shi yaya Allah ya albarkaci kasar ku kamar yadda ya albarkaci kasar mu saboda arziki Allah ya kan musamman babban arziki jama'a shine ruwa wallahi da zamu rike noma ku mu rike shi ya ishe mu ba mu da bukatun wani man fetur ko wani ko gas ba mu da bukata zamu noma abinda zamu ci mu sayar ba mu duk abinda muke da bukata ba sai mun dogara da wani abu da ake hakowa daga cikin kasa ba tunda shi arziki babban arziki shine ruwa ubangiji yake da ruwa ubangiji yake raya kasa bayan ku da kasan ta musu ba kuma wannan kurum ba wata tsirifin riyahi da yanda ubangiji yake jujjure iskoki in naka iskoki ba hu aljinu ba iska da ake sheka iska kashi biyu ne akwai iskar da muke fitarwa wannan numfashi da muke jama'a kun ga shukoki da kuke gani abinda ke raya su shine abinda muke fitarwa daga cikin bakin mu ko dabbobi suke fitarwa wannan iska numfashi da zaka sheka ka fitar abin mamaki irin na Allah kai dan adam kana da bukatan siri wato itatuwa da kuke gani sai da su mu rayu sannan sai da mu su rayu abinda ke raya itatuwa shine abinda ke fitowa daga cikin hancunan mu da bakin mu sannan mu abinda ke taimaka mana wajen rayuwa iskan da itatuwa suke kado mana daga cikin su shine zamu sheka ya taimaka mana wajen rayuwar mu idan muka sheka mu ko zamu fitar zamu yi numfashi mu fitar in mun fitar su kuma itatuwa wannan iska da muke fitarwa shi yake taimaka musu wajen rayuwar su haka Imam Al-Ghazali ya faɗa saboda haka muna da bukatan itatuwa da kuke gani sun fa suna da bukatan mu ko ba mu kai ba har dabbobi dabbobi suna da bukatan iska da jikin wannan itatuwa ciyayi bishiyoyi sannan idan suka ci suka yi numfashi wannan kuma yana taimakawa ciyayin wajen rayuwa ku ji tsari da iko irin na Allah Imam Al-Ghazali to sai sunni riyahi da yanda ubangiji yake juya iska wani lokaci iska ta taho ta yamma wani lokaci ta taho ta kudu wani lokaci ta gabas wani lokaci ta arewa sannan iskan nan ta zo ta buji wato shuke shuke kana iya cewa kaman fulawar da ake shukawa ko kowane irin ishe sannan ka sheka sannan ka fitar idan ka fitar su kuma itatuwa su amfana da abin da ka fitar ayatun wannan duka ayoyi ne liqaumin ya'qiluna ga mutane waɗanda suka zama masu hankali
tilka ayatullah natluha alayka bilhaq فبأي آيات بعد الله وآياته يؤمنون
وبنجد يكيد سوى تلك آيات الله وأن أبو الله بنجد يكيد سنتامنا يبام الأباري تنبى جهلتا سمي دكسا جهلتا مو جهلتا أبوه جهلتا إيتا دبوبي أبايا كسا بيندا بري درانا كي ساقاوا da yanda yake zubar da ruwa daga sama ya saukar mana da arziki ya raya kasa bayan ta mutu da wannan ruwa da ya zubar daga sama da yanda iska iskoki suke jujjuyawa iskar da ake shiga suke kai komo ubangiji yake cewa to wannan abin da Allah ya kisanta mana ayatullahi ayoyin Allah ne tilka ayatullahi ma'ana hujjoji ne masu nuni akan wahadaniyar Allah ubangiji yake cewa fa bi ayi hadisin ba'da Allah yanzu da wani zance ne bayan zancen alqur'ani zancen Allah wa ayatihi da irin waɗannan ayoyi kan mutane yu'minuna za su yi imani yanzu idan baka yi imani da zancen Allah ba idan baka duba irin waɗannan ayoyi abubuwan mamaki na halittan Allah ba to wani abu zaka duba ka yi imani in zance ne wani zance zaka ji zancen nan ya saka zama mu'mini ka yi imani ma'ana babu فبأي أي حديث بعده يؤمنون فبأي أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون شدان هذا من ذلك كي نيما كان ديوش القرآن النا دا الله ذي مكا بيان كانك دا رايوانك دا أبنشنك دا مكومنك تون أبغش النيما da zai sa wato ka gamsu kai imani akwai Allah ka bi Allah da ya wuce wannan Qur'ani idan kuma kana so ka ga girman Allah ko ka san Allah ne yanzu dubi yanda sama yake ba abin da ya toka rafa ba dubi yanda kasa take dubi yanda Allah yake zubar da ruwa dubi yanda yake fitar da tsire-tsire dubi yanda ya halice halittu iri-iri dubi yanda iska da ake sheka wato iska ya kai ya komo to in kana neman wani ayan Allah da zai sa ka zama mu'mini me kake nema in kana da hankali da yushe wannan abubuwa ma'ana ba fayyai hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun
wa yulli kulli afatin adin yanaw ayati Allahi bihi alayhi thumma yusiru mustaqiran ka'allam yasma'a
ويل لكل أفاك عذاب تتبتا كلمر عذاب تتبتا لكل أفاك جدوك وانديك يمتوك وجن كريا شئس أنا مثل كريا أفاك وانديك يمتوك وجن واتو جرك كريا شئسا ما إذا متون يهيك آجي ومتون شئسا لالله ربام الأفاك شكو سورة النور wadanda suka yi kage wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha sai Allah ya ce ne innal ladina ja'u bil ikti wato shi iktin nan shine karshen ƙarya babban ƙarya shine ka kirkiri abinda babu ko ka jingina wani abu wanda ya zama na korare ne shine ma'ana ikt kalmar azaba ta tabbata ga dukkan wanda yake mutuka wajen ƙarya asili wanda yake mutuka wajen sa'o yasma wa ayati llahi wanda yana jin ayoyin alqur'ani tutla alai ana karanta masa kuma yusru sannan sai ya zarce akan kafircin sa mustakbiran yana mai girman kai ya kin imani da ayoyin nan na Allah da yake ji ana karanta masa ya zarce akan kafircin sai ya zama ka Allah ne yasma'aha abinda ake karanta masa na ayoyin Allah din nan ya zama na kaman bai ji ba to wanda ya zama dabi'a sake nan fa bashiru bi azabin alim ay raza albishr da azaba mai radadi
wa illa an min ayati ya shay'an taqarahu wa ulaika lahum adabun muhin وَمَا إِنْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza alima idan aka sanar da shi min ayatina daga ayoyinmu na alqur'ani aka sanar da shi da shay'an wani abu ittakadaha huzu'a abinda aka sanar da shi dinnan sai dinga izgilanci da abinda aka karanta masa aka sanar da shi ulaika masu wannan dabi'a idza Allah ubangiji lahum azabun muhim azaba mai wulakantarwa ta tabbata musu kuma Allah ke cewa min wara'ihim abinda ke jiran su yake gaban su jahannamu wutan jahannama wala yughni anhum ma kasabu shay'an masu wannan dabi'a in suka mutu bisa wannan dabi'a wadanda in an karanta musu ayoyin Allah sun izgilanci idan aka sanar da su ayoyin Allah shi wargi da abinda aka sanar da su ubangiji yace abinda ke gaba gare su yake jiran su makoman su tun jahannama sannan komin kudin su a duniya komin daukakan su ko su waye wala yughni anhum ma kasabu abinda suka tara a zaman su na duniya ba zai wadatar da su in sun mutu suna kafirci ranar gobe kiyama ba shay'an kowane irin abu ne wala mattakhadu min dunillahi ko idan sun riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah wannan ababen bauta ba su isa su sama musu ceto ko su kubutar da su daga azaban nan na wutan jahannama ba wala mattakhadu min dunillahi awliya ko abinda suka rika zaman su na duniya koma bayan Allah a matsayin ababen su ababen bauta walahum azabun azim ubangiji ya tanada musu azaba mai girma
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم
ubangiji yake cewa haza huda wannan qur'ani shiriya ne wannan alqur'ani mai shiryatarwa ne jama'a muriki alqur'ani ubangiji ya gaya mana dama da qur'ani yake shiryatar da mutane da yawa kamar yanda wanda ba su fahimci qur'ani ba za a ruwan su da qur'ani in kun gan su batattu to qur'ani yakan iya mai da mutane da yawa su zama na batattu Allah dai ya kirayi alqur'ani ya ce qur'ani shiriya ne domin qur'ani yana shiryatar da mutane daga bata zuwa shiriya wallazina kafaru sani wadannan da ya zamana suka kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin Allah ubangijin su lahum azabun ubangiji ya shirya musu wani kaso alimun mai radadi min rijizin na azaba mai radadi da rijiz da kuma azab duka ma'anan daya ne Allahu
Allahu alladhi sakkara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litartabu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakkara lakum ma fis-samawati wa ma fil-ardi jami'an inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun
Allahu alladhi sakkara lakum al-bahra ubangiji shine ya gore muku koguna litajriyal fulku domin a cikin waɗannan koguna da Allah ya hore muku su ko ga jirage ruwa suna kai komo a cikin waɗannan wato koguna suna kai komo ne ko fi cikin kogin nan da amrihi da umurnin Allah da ganin daman Allah yayi muku haka ne ya hore muku ruwa sannan a cikin ruwan nan ya hore muku jirage ruwa su dauke ku su dauki kayan ku domin bukatotin ku wani sabtabu min fadlihi domin ku je a cikin tafiye-tafiyenku domin fakka wato fatauci ko kasuwanci ko wata mu'amala don ku nemi min fadlihi wani abu daga falalan Allah wala lakum tashkuruna don ku gode wa Allah abin da yasa Allah ya hore mana ruwa yanzu ku duba manyan kogunan nan sai mutum ya tafi na taɓa faɗa ka je misali wasu su tafi America su je wajen Atlanta Georgia ɗin nan ƙasar America su sayo motoci su dankara a cikin jiragen ruwa a cikin kwantenoni shi kenan sai ku ga a sa mota a cikin kwantena a cikin ruwa Allah ya hore muku ruwa ya kuma hore muku jirgin ruwa domin ku je don bukatotinku na kasuwancinku ko don wani wuta ko wata mu'amala ne ba don horewa na Allah ba yaya za a ce jirgin ruwa ma ya iya tsayawa kan ruwa bai nitse ba horewan Allah yaya za a ce ruwan nan wani abu mai nauyi ya tsaya kansa bai nutse a cikinsa ba horewa na irin na Allah ya hore muku ruwa ya kuma hore muku jiragen da kuke mu'amala da su da suke yawo a kan ruwa kamar Allah ubangiji wato yana mana wa'azi don mu gode masa yake abin da yasa domin ku nemi falalan Allah ubangiji shi yasa ya hore muku ruwa da jiragen ruwa sai ka tashi ka tafi wani waje ka je ka siyo shuga ka dankara a jirgin ruwa a kawo ma zuwa gaban da kake so a kawo Allah ya hore maka ruwa ya daukan maka wani abu na tijaranka a kai zuwa ga wani waje tudu inda kake da bukata a kai maka wannan duka horewa ne irin na Allah domin in ba dan ya hore ba idan ka dauki buhu guda ka jefa cikin ruwa nitsewa zai yi amma sai ka sa a cikin jirgin ruwa Allah ya ga dama ya hore jirgin ruwan nan ba zai nitse ba kayan ba zai nitse ba kuma in Allah ya ga dama a je a sauke maka inda kake da bukata a je a sauke maka jama'a mu gode wa Allah litantago min fadlihi wa la'allakum tashkuruna Allah yace na muku haka ne fa don ku gode mini mun gode wa Allah wa sakkara lakum ma fis samawati ubangiji ya hore muku abinda ke cikin sammai shine abinda ya shafi taurari ya shafi wata rabil ardi da abinda ke bayan kasa na dabbobi da itatuwa da tsire-tsire da koramai duka jami'an minhu duka daga gare shi ne malamai suke cewa a wannan aya ne Allah yake nuna mana ashe mu'amalar mu da jirgin sama horewa ne irin na Allah alqur'ani ya dade da bada labarin Allah zai hore mana sama yanda muke mu'amala da ruwa to za a samu wani lokaci da za mu yi mu'amala da sararin samaniya shi qur'ani ba abu ne ba cikin sa a ayar baya Allah ya ce ya hore mana ruwa domin mu'amalolin mu saboda kasuwancin kamar yadda na faɗa kai ta je ka siyo rodi ka sa a cikin ruwa kuma a kawo maka akan ruwa to sai Allah ta'ala yake cewa ba kuma wannan kurun ba wasakkara lakum ma fis samawati na hore muku abin da ke cikin sama menene yake cikin sama yanzu jirgin sama ba a sararin sama ne yake kai komo ba ubangiji ne ya hore muku idan ka dauki dutse ka wurga sama annan da nan zaka ga ya dawo amma jirgin sama zai dubi duwatsu ya dubi jama'a ya dubi kaya sai ya tsaya a sama yana tafiya yayi tafiya tsawoyi saboda horewa ne irin na Allah jama'a mun gode wa Allah ubangiji wa sakkara lakum ma fis samawati ubangiji ya hore muku abin da ke cikin sammai abubuwan da suke cikin sammai suna da yawa amma a karamin takaddiri irin namu shine abubuwan mu da muke kerawa kamar jiragen sama sannan mu yi mu'amala da shi a sararin samaniya horewa ne irin na Allah ba don horewa irin na Allah ba yaushe za a ce a gina wani abu kamar daki ya ɗibi jama'a saboda ɗari biyar sannan ya lura da su tafiyar sama da kafa 30,000 da ko yayi tafiyan awoyi da waɗannan jama'a kuma ya sauke jama'an nan inda suke da bukatun zuwa dan bukatun su horewa na irin Allah ba kuma wannan ba ga abubuwan da Allah ya hore mana cikin sauraron zamaniya da yanzu abubuwa da yawa harka ta communication din nan za a ga ana amfani da wasu saurari an jefa an harba wani kumbo cikin sama an je sama ana mai da satellite sama sama ma Allah ya hore mana moyan adam muna amfani da cikin sammai waɗansu abubuwa da suke taimaka mana wajen hulɗoɗinmu wajen mu'amalolinmu yanzu karatun nan da ake yi da Allah ya tashi zai bayyana mana abin mamaki mu'jiza idan muna zuwa sa a bauchi ana tashi idan na bawa Ahmadu nan ya shiga cikin kwamfutansa zai iya harbawa sai mutanen bauchi su yi receiving nan da bayan awa ɗaya sai ka ga an sa shi a bauchi ta sama yake tafiya wani abu ne wata na'ura ne za ta ɗauka ta kai ta kaiwa wanda yake bauchi shi ma sai ya shafe ta ya ɗauka da voice da kowane lokaci har da murya da motsi da komai Allah ya hore wannan abu ya samu ne da wani na'ura da yake cikin sararin samani da satellite ake amfani to idan ka ce za ka zauna ka dinga lissafin abubuwa da Ubangiji ya hore da suke cikin samai ya hore mana sai zamana suna da yawa a takaice dai yanda Allah ya hore mana ruwa muke mu'amala kan ruwa haka hore mana cikin sama muke mu'amala da sararin samai Ubangiji yake to jami'an minhu duka fa daga wajen sa inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaruna cikin wannan abin da aka ambata akwai ayoyi ga mutane waɗanda suka zama masu tunani
qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamal lahi yajzi qauman bima kanu yaqulun man aina tariyan falilafsi wa man jaa alayha thumma ila rabbikum turja'un
Allah yake cewa qul lil ladina amanu ya rasulullahi ka fada wa mu'minai yaghfiru su dinga neman gafara lil ladina wadanda la yarjuna ba sa tsoron tsayawa ayyamallahi a cikin kwanakin Allah ma'ana ba sa tsoron tsayawa gaban Allah ake nufi kage kazo wato mu'minai ku dinga roƙon Allah Ubangiji gafara sannan ku dinga roƙon gafara gafaran da ake so ku yi addu'a wa waɗanda suke inkarin sa'an kiyama Allah ya shirye su su dawo daga wannan aqida ta su wanda suke musanta akwai hisabi akwai mutuwa to mu'minai ku dinga roƙon Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye su shine wannan gafara da ayat take yi mana a wannan waje cewa mu'minai su dinga roƙon shiriya ga waɗanda suka zama ƙatattu waɗanda ba su yadda akwai sa'an alkiyama ba ba su yadda akwai tsayawa gaban Allah da yin hisabi ba shine mafassaran qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi mu'minai ku dinga roƙon Allah gafara ya shiryatar da waɗanda suke ƙaryata sa'an alkiyama wannan sa'a na alkiyama kuwa tana zuwa ranar na zuwa miye jijiya Ubangiji zai yi sakamako kowa ya saka wa kauman mutane bi ma kanu ya kusuru da irin abinda suka aikata a zamansu na duniya mana mila salihan wanda ya aikata abu nagari fali nafsihi to sakamakon abun wa kansa ne abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa gaba ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka hada mu da alkhairi duniya da lahira ka tsare mu daga sharri duniya da lahira ka ba mu zaman lafiya a ƙasar nan Allah ka kawar mana da fitintinu da bala'o'i ka ba mu damina mai albarka saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka jika kiyayenmu ka jika iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu ka shirye su a gabanni ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka kaskasar da kafirci da kafirai Allah wannan fitintinu rashin zama lafiya tashin hankali rashin nutsuwa rashin kwanciyar hankali Allah ka kawar mana da shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih al khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa jalali azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin